بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنهم يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
عشان أجركم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أما سأل البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوا دكو أولا ينمجي ترانا الله هديدرا لتني يومنا هدو قوات رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تايا لتدي هدو دا أربعين دا هدو daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shike alamta darasin mu na hudu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na ummuna hawwa'u dake na unguwar doma a cikin garin Gombe a tarayyar mu na Najeriya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wurin fadin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yadda da shi mun kare shi aya ta 118 cikin suratul baqara insha Allah ta'ala a yau zamu tashi aya ta 119 fadin Allah madaukakin sarki inna arsalnaka akramaka Allah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
الله سبحانه وتعالى يجي inna arsalnaka bil haqqi lallai mu mun aiko ka da gaskiya bashiran kana mai bushara wa nadiran kuma kana mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka ba dangane da ƴan wutan jahim walan tarda anka al yahudu walan nasara kuma yahudawa da nasara ba za su taba yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi tafarkin su wato addinin su kul ce ne inna hudallahi huwal huda lalle shari'ar Allah ita ce shari'a wala inittaba'ta ahwa'ahum kuma idan har ka bi soyayyen rayukan su soyayyen zukatan su ba'dal ladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka da ilimi to ka sani malaka min Allahi min waliyin baka da wani majibinci daga Allah wala nasir kuma baka da wani mai taimako daga Allah madaukakin sarki wannan ayoyi sun sauka a karan fari suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana girmama shi yana karrama shi kuma yana fada mishi abubuwan da suke sune daidai da halayyan mutane yahudawa da nasara da kafirin quraishawa ajiya kuma ita ce tafarkin da ba za a gushe ba har a tashi alkiyama ana samun waɗanda suka bijire ma Allah a kanta kamar yadda ajiya muka karanta faɗin Allah ta'ala tashabahat qulubuhum Allah ta'ala ce zukatansu sun yi iri ɗaya daidai wa daida anan da Allah ta'ala ce inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara ga waɗanda suka yi tauhidi sannan suka tsantsanta ka da biyayya domin kamar yadda ake tsantsanta Allah da bauta shi shi kadai haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi wurin biyayya tare da wani wanda ba shi ba idan aka ce yau ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya ce ayi to babu wani wanda kuma zai zo ya ce a saki na Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a dauki nashi sannan kuma a kyale na Annabin a dauke nasa don haka yadda ake kadaita Allah da bauta haka na ake kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya wannan ne yasa abin da ke tabbatar maka da Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga cikin shi akwai tasdiquhu fi ma akhbara dole ka gaskata shi a cikin duk abin da ya bada labari na gaibi wanda ya wuce ko wanda zai zo nan gaba sannan kuma ka nisanci kai ruko da duk wani umarninsa ka nisanci haƙinsa sannan ka ji tsoro ka nisanci duk wani abu da ya tsoratar a kansa ko ya hani a kan shi wannan kaga tsantsanta biyayya ne gare shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ma ya sanya sharadin biyayya gare shi ya zanto shine biyayya ga Allah Allah ta'ala ce wa in tuti'uhu tahtadu na arama
wa in tuti'uhu tahtadu وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
Allah ta'ala ya ce lalle har kun yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ne kuka shirya wani wurin yace
man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza
Allah ta'ala ce duk wanda ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yayi biyayya ga Allah shi yasa muke da wawul atafi kala biyu a cikin alqur'ani akwai wawul atafi wadda haramun ne ka hada Allah da wani a cikinta shine duk wani abu da ya shafi kauniyya ma'ana duk wani abu da za a yi maganan halitta da juya halitta da kashe ta da raya ta to Allah shi kadai ne ake ma wannan ba a hada manzon Allah ko wani mala'ika makusanci ko wani abun halitta da Allah a cikinsa amma wawul atafi da ta zo a shari'a ana hada Allah da manzonsa a ciki ma'ana duk wani abun da Allah kadai yake yi baya halasta ka ce wane ma yana yi shi yasa wani mutum da yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama insha Allah wa chita kun ga wawu latafi idan Allah ya ga dama kai ma ka ga dama nan take sai aka ga fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza yace da shi kul ma sha Allah wahda kace in Allah ya so shi shi kadai ataj'alani lillahi nidda yanzu zaka sa ni kishiya ne zaka sa ni kini ne ga Allah to baya halarta ko roƙon mutun zaka yi kace masa don Allah don annabi wannan yana daga ciki sai dai kace insha Allah thumma shi'ita ba dai kace wa shi'ita ba in Allah ya so sannan ba kace Allah ya so kaso ba ka daidaita su sai dai kace in Allah ya so sannan kai ma ka so ni na san Allah zai iya azurta ni da naira 500 sannan kai ma ga kai ina ganin ka da ita in ka so na san zaka bani kaga wannan daidai amma kace mishi Allah ya bani ka bani wannan kuskure ne kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan wannan domin ya tsantsance mana tauhidin mu da aqidar mu ya zamto mun sauke haƙi to anan wannan tace wawu da muke tafi wawu al-afafi da muke magana wanda ta shafi kauniya wanda kuma ya shafi shari'a duk abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ayi dama Allah ne yace ayi shi Allah ta'ala yana cewa wa ma yantiqu
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
Allah ta'ala ya tsarkake harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da zuciyarsa akan zuciyarsa ba ta dauke da san rai kuma harshensa baya dauke da ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake manzonsa daga wannan shi yasa yace baya fadin komai face wahayi dangane da abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi shari'a na addini da dokokinsa Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya fadin komai face wahayi dan shine karshen abin da aka aiko shi shi kamar yadda wannan aya take koya mana amma al'amuran duniya ta yau da gobe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duniya ke gabansa ba shi yasa lokacin da ya zo garin Madina ya taradda mutanen Madina suna yin abin da ake ce ma auren dabino ko dai ta kan ce masa kilini ko wani abu makamancin wannan a gombe ko ban san me ake ce mishi ba to a to na din ba haka ne to ana tare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da su me kuke yi haka suka ce muna auren dabino ne sai ya ce ni ko ina ga kaman bai da wani amfani a gare ku to ka san shi sahabi ba ko da wasa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san abu ko da da ido ne ya fahimta to ko ba zai yi shi ba ba zai yi shi ba sahabbai suna da wannan matukar biyayya kun san mun ce daga manufar tafsirin namu manufofin ma akwai fito da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan gaba yana da kyau mu fahimci wasu halayya daga sahabbai guda biyu na farkon su sahabi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yazo ya ganshi ya sa zinari zobe na zinariya yace da shi yanzu ɗayan ku zai dauki wuta ya sa hannunsa ka san mu maza an haramta mana ko amma su mata an halalta musu so da kan kana da kuɗi ka je kai kyautan ko ma daka kai kuka siyo mata ka bata Allah zai biya ka da wani to da yaga haka sai ya cire zoben nan sai ya jefar da shi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya nuna ba da sanin sa yayi ba ba kuma da san rai ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama karatu ko wani abu makarci wannan an watse sai sahabbai suka ce da shi ba fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin zoben ka na zinariya bai da amfani bane ka sanya shi a hannunka shine matsalan dan haka dauki zoben ka kaje ka siyar kai wani abu da zai amfane ka da shi ko ka sai dokin da zaka je jihadi ko ka sai takobi ko ka sai mamatarka kaza da madara ta ci shine sai ya kalle su ya ce har ni ne Annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce da ni zai faɗi cewa ga wani abu da bai so kuma ni in sake kula wannan abu wallahi ba ni ba wannan zobin har abada ka duba fa zobin zinariya ka gani nawa yake yanzu idan kejinsa nawa ne za ka ji 100,000 nawa ne ko wani ma har miliyan da ɗoriya yace wallahi ba ruwan shi da wannan tunda dai Annabi ya nuna fushinsa a kansa to shi ba shi ba abinda Annabi ya nuna fushi a kansa wane ne cikin mu ke kamanta irin wannan biyayya Thabit bin Qais sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce kana jahriyyu saut mutum ne wanda yake da babban murya ka san babban murya ga ɗan namiji ado ne ga diya mace na ƙasa ne ko eh akan so namiji mai babban murya irin tawa in za a kira sallah ko an dauke wuta makwabta su ji kiran sallah in an fita jihadi kai kabbara makiya su zubi kaga ranan babban murya irin sa Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka aure amarya ka ji gota ce kai kaga sai ka fara tunanin ko dai abokin ka ne a dakin ya aka yi me ke faruwa wai ba na so ku gaji da wurin to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi Thabit bin Qais yana da babban sauki ko a cikin sahabbai da Allah ta'ala ya saukar da fadin sa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum ya shaykh
ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
أشكي ونن آية الله سبحانه وتعالى يانو سدس عبيتي و kada su taga sautin su sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da za su yi magana da shi kuma kar su rinka masa magana kaman suna yi da sa'annin sa ba tare da sun girmama shi ko sun ambace shi da darajar da Allah ya bashi ba Allah ta'ala a ƙarshen ayan sai ya nuna cewa duk wanda yake daga sautin sa sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai iya lalata ayyukansa da sallansa da zakkansa da azuminsa ba tare da ya sani ba dan ya ce an tahbata amalukum wa antum la tashkurun Allah sai lalata ayyukanku ku ba kuma sai Allah lalata ayyukan ba sai an je lahira ku ga babu su wasu malamai suka ce wannan hukunci ya shafi manzo ya na haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin sa ne hayyan wa mayyita yana raye ko bayan mutuwarsa shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi wata rana ya ji wani yana daga murya a kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya kira shi yace zo nan da yazo yace kai mutumin ina ne da ya faɗi garin su sai ji wani ƙauye ne ba dan Madina bane ma'ana bai san hukuncin abin da yayi ba sai ya ce wallahi ka kuru da dan birni ne kai da gangan kai wannan da sai ne maka dukan da sai a rinka zuwa gaishe ka kaga wannan matsayi ne na girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam to Thabit dan Qais wannan sahabi da wannan aya ta sauka sai ya koma da ya fito gida an yi sallah da shi a masallaci sai inda ya san zai haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai je inda yake ba sai dai ya koma gida ya ta buka kukan bakin ciki saboda yana so ya je kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya san in yazo zai masa magana in yayi masa magana kuma dole ya amsa masa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi don haka kuma in ya amsa masa sautin sa zai sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ayyukansa kuma sun lalace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin iya shugabanci da gudanar da jama'a kafin ai nisa har ya gane Thabit dan Qais baya sallah a masallaci kai ku yanzu a masallacin ku sai wani ya rasu ma ai ta kwatance shi sannan ka gane kaga yin kwantaka yayi rauni amma shi har ya gane sallallahu alaihi wasallam yace ya a masallaci kwana biyu bana ganin Thabit dan Qais aka ce ba mu san me ya same shi ba da ya bar cikin mu sai gida sai kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku kira mun shi da aka kira shi yazo sai ya tsaya a nesa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo wannan kissa a cikin sharhin da ya ma'arbaul Nawawiyya da ya tsaya a nesa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya haka sai ya ce ai bana so in zo kusa da kai ne na ji wata aya ta sauka kada in fada cikin wanda ayyukansu za su lalace ba su sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai kai baka cikin su ina ma da zan baka labarin da zai faranta maka rai kasancewan kai dinnan za ka yi mutuwar shahada kuma kai dan aljanna ne kuma waɗannan abu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ɗaya ya tabbata na biyu ma lokaci yake jira lalle ya yi mutuwar shahada dan shi ne ma wanda ya rasu ya yi shahada bayan yin shahada wani sahabi ya ganshi cikin bacci ya ba sahabin saƙo yace je ga mu Khalid dan Walid cewa bayan ya rasu wane wane ya sace silken yakin sa yana nan ya oye a wuri kaza wannan sata ne aje a amso hakkin da ya sata yazo yace mu Khalid bin Walid ni fa mafarki ne amma ba ni da tabbaci ga abinda naga sabit ya fada mu Khalid bin Walid yana tashi yaje ya duba kuma yanda aka fada masa a mafarki tare da abun haka yake ma'ana ya shaida masabai cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada gaskiya ne to ta shahata aljannan kuma alkiyama kawai ake jira zaka ga cikin shuhada insha Allah to saboda haka kun ga wannan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala da yace inna arsalnaka lallai mu mun aiko ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bishara ga wanda suka tsantsanta Allah da tauhidi kuma ba su yi shirka da bid'a ba wa nadiran kana gargadi ga wanda suke saba maka cewa wuta ita ce makomar su domin Allah ta'ala ya faɗi wannan a wani wurin da yake cewa
falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim
Allah ta'ala yace lalle wanda suke saba mu umurnin Allah ko umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ji tsoron wata fitina da zo ta zo ta same su a doran kasa al-imam ibn kathir yace ita ce bid'a aw yusibahum adhabun alim ko wata azaba mai radadi da za ta zo ta same su a ranar alkiyama wannan yana daga cikin illan kirkira a cikin addini Allah kai mana tsari sannan ya tabbata bayan saukan wannan aya wasu Abdulabu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi zai wuce ya ga wasu mutane sun taru a masallaci wani daga cikin su sai ya kalli saurayi ya ce da su kabbiru mi'a ku ce Allahu akbar so 100 sai sitai in sun gama ya ce hallilu mi'a ku ce Allah ku ce la ilaha illallah so 100 su yi duka sai ya zo sai ya wuce gida Abdullahi dan Mas'ud bai musu magana yana zuwa gida Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sai ya tadda dalibai suna jiran sai fito ya musu karatu sai ya ce da su ina malamin namu yake kaga tawazi'u irin na sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ya girma Abdullahi dan Mas'ud ne sa ba kusa ba bal ma yana iya haifansa amma saboda girmama ilimi sai ya faɗi wannan duk da shi ma ba kan wallasa bane yana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a koyi alqur'ani a hannunsu ka ko ga ƙarshen aminci ya tabbata shine sai suka ce yana ciki sai bai aika a kira shi bai samu wuri ya zauna Abdullahi dan Mas'ud yana fitowa radiyallahu anhu sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce da shi na ga fa wani abu wasu mutane suna yi naji tsoro kar ya kai su ga halaka yace me kaga suna yi yace gashi abin da na gani yace kayi musu inkari ka gaya musu baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ina jiran har sai an samu sahabi dan uwana dan su ga girman magana sai yace to mu tafi shine Abdullahi dan Mas'ud da Abu Musa al-Ash'ari suka je suka same su suka ce wannan abin da kuke yi fa ba shi daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ya wadatar da ku ba sai kun ƙara akan shiriyar sa ba shine sai suka ce a to yanzu kuna nufin mu dan mun yi kaza mun ambaci Allah irin haka sai Allah ya mana azaba suka ce a ba zai muku azaba da kun ambace shi ba muna jin tsoron ne ku sa wani abu ku ce bauta ne alhalin shi bai ce bauta ba kun ga bambancin kirkira addini kenan domin bai daga cikin kirkira misali an hau jirgin sama an je kasar Saudiya ba kirkira bane saboda a hadisi ya nuna cewa sai in ka sa shi a matsayin addini hadisi cewa man ahdatha fi amrina ay amruddin sai ka sa a cikin addini ka ce yana da lada to daga nan fa sai ka zo dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin saboda ibada tauqifiyya duk wanda zai ce ga abin da za a yi na bautan Allah to dole ya zo da wahayi ya ce ga dalili yanzu ai mun yi sallah ko amma mun sallah cewa qimis salata li dhikri ya ce hafizu ala salawati ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kaga wannan dole ka gaya ma mutane darsi na alqur'ani ko hadisi da ya bautar da su akan wani abu a takaice wa musulmi Abdullahi dan Mas'ud yayi bayani Abu Musa al-Ash'ari yayi wasu suka yadda wasu suka kangare ba su yadda ba to abinda wannan aya ta ce na aji tsoro ta fitina sai da ya faru da wanda suka kangare din nan wasu daga cikin sahabbai sun ce rikici ya kama
sai da muka ga waɗannan sun wuce iyaka suna goyen bayan masu iyakan sahabbai wallahi muna ganin su da kibiyoyin su ana harbin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kangarewar ta su ta kimbin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafarin abin da ya janyo musu to kaga wannan abu ne da ya kamata mutun ya tsorata akan sa kwarai da gaske fadin Allah ta'ala da yace bashiran wa nadira mun aiko ka kana mai gargadi da bishara malamai suka ce wannan ya kunshi abubuwa ne guda uku masu muhimmanci na farko muhimmancin aiko manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kansa wannan rahama ne ga duniya baki daya sannan kuma yana daga cikin ni'ima a cikin wannan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriyansa in ka karanta tarihinsa zaka ga tarihi ne tsarkakakke tsaftataccen tarihi kamar yanda haka nan idan ka duba dabi'unsa da mu'amalarsa tun kafin ya zama annabi zaka gane cewa lalle an wanke wata hanya mai tsafta da za a aiko wani abu da zai zanto mai bishara kwarai da gaske kamar yanda mahaifiyarsa Amina take faɗa tace a lokacin da ta haife shi ta ga wani haske ya fita daga jikinta ya haska sansanin sama kwarai kuwa duniya ta samu babban bako daga wannan haske shine har yau mu ma muke dosana insha Allah kuma wannan hasken shi muke fatan mu ma a cece mu ba dan aikin mu ya kai ba sai dan rahamar Allah a sa mu cikin su to kaga fadin Allah mun aiko ka dinnan wannan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba karaman ni'ima bace sannan abu na uku cewa bil haqq mun aiko ka da gaskiya ai mun aiko ka da alqur'ani da sunna mun aiko ka da alqur'ani wahayi ne sannan kuma kai ne malamin abinda qur'anin ya kunsa saboda haka ni'ima ta cika an baka sako an baka wanda zai nuna ma yanda za a bi sako da an kyala kowa a cikin mu ya je ya ji dani yanda za a je aljanna to da yawa ba lalle ma su gane cewa nan ake bi a je aljanna ba saboda mutun zai tabin san ransa ne mutun zai tabin abinda zuciyarsa take so ne Allah ta'ala kuma ya nuna mana ita zuciya tana mai yawan umurni da mumuna dan haka karkashin wannan malamai suka ce dai Allah ta'ala ce wala tusalu an ashabil jahim kuma ba za a tambaye ka dangane da wanda suke ma'abota wutan jahim ba ya nuna cewa ashe idan mutum yayi da'awa yayi kira zuwa ga Allah shi ya sauke nasa nauyi mutane su amsa ko su ki amsa lasta alaihim bi musaitir wa ma alayka illa al balagh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar shine naka to wannan aikin na isar da sakon Allah aiki ne wanda yake babba kwarai da gaske kuma aiki ne wanda ya shafi al'ummar musulmi baki daya isar da addini da taimakon addini da kai shi zuwa ga inda bai isa ba aiki ne na malamai har da waɗanda ma ba malamai ba domin mun ga tsuntsu ma ba dan adam ba ya gane muhimmancin wannan aikin kuma ya bada gudunmuwansa shine zamanin Annabi Suleiman alaihi salam yanda hudu ya faɗa ko a ran malaka ya tuno mana wata aya da shi ko wannan
wata faqala dhayra wa qala mani la ara al-huda huda am kana min al-ghalibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu أو ليأتيني بسلطان مبين
النبي سليمان عليه السلام لو كتن ديني مسن سن هدى هدى بيغان سبا أتقيتي أبن دا آيون سكا نونا ياجي يا تد ودى أكي تيمة بالكيس كو يا تد يتد غدن زينار يا دا كذا دا كذا حريكي تيواشين ينزسو بسائي ما الله سجد أبا ميمقنسي ما كذا دا كذا كاكي ننسون سو دبا ya fahimci cewa ya kamata a zo a bi Allah yadda ya kamata ya kamata ya bada gudunmuwarsa abinda ya gaya ma Annabi Suleiman kenan da Annabi Suleiman ya ce sai ya yanka shi ko sai ya dandana masa azaba shine yake gaya masa ga abinda ya gani daga nan Annabi Suleiman ya yafe mishi me yasa ya yafe mishi saboda abinda yana da kyau to yanzu mu tambaye ka kai an haife ka a musulunci shekaran ka nawa kuma gudunmuwa nawa ka ba addini ma da kaddamta lidinillah mutum nawa suka musulunta sanadiyarka wanda suke musuluncin gudunmuwan nawa ka ba su ma'ana ba na kuɗi ba wace kafa ce yau wanda inda za ka rasu za a ji cewa musulunci ya yi rashi a wannan kafan wannan tambaya ce da nake so kowa je ya amsa ma kansa domin su dai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa ne tare da taimakon addini ba wanda bai taimako addini a cikin su wasu mahaddata ne haddatar da mutane qur'ani suke ga sa'aran malan sun biyo sahu ko Allah ya sa a dace sannan wasu wallahi su basu ma kai nan ba hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tsohuwa ko wani matashi mai hadisi ya shakka yace mace ya fi tafi akan cewa mace ce tsohuwa ce ita abinda take iyawa addini kadai ta zo ta share masallaci ta sa turare abinda kawai take iyawa kenan bata iya ta ja aya ta ja hadisi ma ta bayani ba sannan lokacin sallah yayi ta koma baya ta sallah hakidar ta koma gida sai Allah ta'ala ya mata rasuwa cikin dare hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka je suka yi mata jana'iza bayan an kwana biyu ga bi ganta ba sai yake tambayar su wai ina labarin dattijuwan nan ne na masallaci bana ganin ta sai suka ce ai Allah ya mata rasuwa mun mata jana'iza don Allah mutumin da sabi masa jana'iza karamin mutum ne ba karami bane babban mutum ne amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwar sa yace me yasa buku fada mun ba ma'ana akwai waɗanda fa ku kuna iya raina su a matsayi a wurin Allah manyan mutane ne ku je ku nuna min kabarin ta aka je aka nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin ta riwaya biyu ne wata riwaya ta ce addu'a yayi ta mata wata riwaya ta ce sallah yace su hada sahu ya ƙara yi mata sallah wani zai iya cewa sallah makabarta ai sallan gawa ba irin sallar da kake magana ba ita sallan gawa talabul maghfira ce shi yasa ga kaifiyar ma bai zama daya ba ba ruku'u ba sujada a cikin ta ina fata mun gane mai riwayan hadisin yace wallahi sai da naji a raina ina ma dani ne na rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ina kabari yake mu addu'a a wannan lokacin saboda irin rahaman da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka mata ma'ana dai wa musulmi aikin da'awa aiki ne mai matukar muhimmanci kuma yana daga cikin abubuwan da ake so mai da'awa ya sani saboda ya ƙara samun karfin gwiwa da irin bangaren da Allah ya bashi dama yayi da'awa shine wato abin da ya shafi falalan da ke cikin rayuwa ko ta gomashin da wanda ya tsaye yana da'awa yake samu a wurin Allah a ranar alkiyama matukar mutane suna shiryata ta sanadiyarsa akwai fa wani mutum da ya musulunta a ƙasar Amurka shi da ya musulunta da ya je office ya dawo ya zo ya dauki littafi aka yi mai karatu to zai je ne ya siya microphone din nan haka sai ya tsaya bakin hanya yana cewa ku zo ku musulunta ku zo ku musulunta tun suna daukan shi bai da abin yi sai suka ga san bature da bin kwakwafi ba irin mu bane sai ya ga me yasa shi yin kaza wani ya zo ya dauke shi hoto ne ya zo da dan biro da takarda ya rubutu ya wuce sai dai wasu suka fara tambayan shi to mun zo mu musulunta me yi mana bayani sai ya ce biyo ni in ka bi shi sai wuce da kai masallaci wurin limamin da yake karatu a wurin shi kuma ya musuluntar da shi kamar yadda muke a Kaduna akwai mai cewa Allah gafar da malam ga mai musulunta na mace yan Kaduna sun san wa nake nufi a Sultan Bello ko yawwa shine sai ya ce ga wani yazo zai musulunta da an zo wurin ya shiga wurin malami shi kawai sai ya juya ya koma bakin titi ya ci gaba da cewa a zo a musulunta wanda ya kai din nan ya musulunta bai musulunta ba shi da ya dawo bakin aikin shi da Allah ya sa shi kun fahimci wannan shi ya san Allah ya daura mai wannan wajibi to kaga wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske to shi yasa dukkan wanda ke aikin da'awa yana da gaske abin da yake ake so ya sani shine ya san cewa aikin da yake aiki ne na manzanni mutum ya rinka ji a ransa cewa Allah madaukakin sarki ya taimake shi yana tsayuwa da wata aiki mai matukar muhimmanci wanda wannan aikin ya isa inda alfahari ya halasta bai halasta ba amma da ya halasta to da kai da aka saka aikin annabawa da manzanni kai ya kamata ka ji a kanka lallai ka samu abin da Allah yake so a samu sai dai kuma godiya Allah ta'ala ya ce qul hadhihi sabili alamma
qul hadhihi sabili ad'u ila Allah
Allah ta'ala a cikin surati Yusuf yace ka ce wannan ita ce ta farke ta ina kira zuwa ga Allah kenan aiki ne na annabawa an umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kuma da wannan ne aka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman ni'ima dan haka ana so ka ji a ranka kai ma kana so ka shiga cikin su idan da baka yi to yanzu ka san yanda zaka fara saboda rahama ce daga Allah madaukakin sarki zamu zo kan matakai da zaka iya yi akwai wanda zai iya da dukiya akwai wanda zai iya da lokaci akwai wanda zai iya da matsayi da Allah ya bashi wani ma da dabaran shi zai duk an samu wannan cikin sahabbai kuma dukkan su Allah ya yarda da su to saboda haka abu na biyu ana son wanda zai kira zuwa ga Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabban da sun yarda da shi ma ke cewa kila ma sun imani da shi tun kafin su zo yi musu bayanin musulunci irin su Talha dan Ubaydillah kaga yana daya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya amma labarin da ya ji game da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tuna wane ne shi sai ya gane cewa ba zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo da abin da ba shi kenan ba sai ya ce shi ma yana tare da shi to daga cikin abubuwan da ake so mai da'awa ya tsayi da su akwai ahsanul qawli mutun ya rinka zance masu kyawun gaske ya zamto duk wanda ke da'awa ba wanda ya kai shi gaskiyar magana da kyawun magana saboda galibin maganganun ka za su zo ne daga wahayi ko ka ce Allah ya ce ko kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kace sahabbai sun ce to duk duniya ko duk wanda zai magana ko da cinikin trillion zai iya samu kudi magana shi bata kai ta kai matsayi a wurin Allah ba saboda kai kayi magana ne mafi kyau Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fussilat yace
waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala
Allah ta'ala cewa yafi kyawun magana fiye da mutumin da ya kira zuwa ga Allah kaga wannan shine muhalli shahid duk abinda zaka faɗa ya zamto umurni da kyakkyawa ne ko hani da mummuna Allah ta'ala ce duk duniya ba wanda ya faɗi magana da ta kai taka tsada a wurin Allah madaukakin sarki sannan dukkan wanda zai da'awa daga cikin abin da ya kamata ya karfafe shi shine ya rinka tuna ladan da Allah yake ba masu kira zuwa ga Allah duk mutumin da ke kiran mutane zuwa ga alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 486 yake cewa dukkan wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to yana da ladansa kuma yana da ladan dukkan wanda ya yi aiki da abin da kai nuni gare shi na alkhairi to kaga wannan ashe idan kana kira zuwa ga Allah ko ka mutu da yiwan ka mutu ne amma kuma baka rasu ba kun gane ko ma'ana ba a rasa tasirin ka a doran kasa ba ka dai mutu dama innaka mayyitun wa innakum mayyitun amma rasuwa a'a kai samamme ne saboda kana nan a doran kasa a kone abu na alkhairi da ka bari mutane na amfana da shi ko ka gina mutane suna jin dadin sa suna bin Allah da shi to kaga wannan abu ne da ya kamata mutum ya gode ma Allah kuma musulmi ya kwadaitu ga wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga Ali bin Abi Talib yake cewa ina rantsuwa da Allah Allah ya sanya mutum daya ya shirya ta sanadiyanka shi yafi maka alkhairi fiye da jajayen raquma da za a baka jajayen raquma a wancan lokaci a yanzu sune mafi girman ni'imar abin hawa da za a iya fadi a yanzu ina ga ko jifa-jifai ko yawwa irin wanda ba sa jin bugun ramin nan ko ba haka ba wanda tsakanin Gombe zuwa Kano in kauto su darajar nan a 180 ma sai ka tabi mu ko ka ɗan ka gwada haka da motocinmu sai ka ji ana subhana matsala ta samu ko to irin wannan jifa-jifan da wasu za ka ji miliyan 50 da kaza har miliyan 80 mota har ta miliyan 200-300 duk akwai su to mutum daya ya shiryu sanadiyanka wallahi ya fi ma alkhairi fiye da a baka wannan ba muna cewa mallakan sa haramun bane a'a abinda ma muke cewa idan musulmi ne ke da su Allah ya kara mishi daga ni'imarsa ba ma fatan wani musulmi ya rasa ni'imar da Allah ya bashi amma dai muna kira ga duk musulmin da Allah ya masa ni'ima to ya sanya ta a wurin da za ta amfane shi bayan ya shiga kabari bayan an nade shi a cikin kyalle bayan ya rubi ya rududduge wannan shine abin da yafi a wurin Allah dan ya ce
ma indakum yanfad wa ma indallahi baq
Allah ta'ala ya ce duk abin da ke wurin ku mai karewa ne amma abin da ke wurin Allah shine mai wanzuwa to kaga din mai hankali ko ai zai sanya ajiyar sa a wurin da zai wanzu ne yana daga cikin abin da zai kwadaitar da kai kai kokari ka rinka yin da'awa zuwa ga Allah shine irin kariyan da Allah madaukakin sarki ya ba masu da'awa akan cewa ba zai taba tsine musu ba ba kuma zai musu azaba ba ma'anan tsinuwa shine a nisanta mutum daga rahama irin nisanta wanda ba ma za a kalle shi ba balle a ji tausayin shi mun sani a hadisi ya zo ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka faɗin wasu nau'in mutane da Allah ya tsine musu daga ciki ya faɗi la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man aman ghayyara manaral ardi la'ana Allahu man awa muhdisan wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya tsine ma mutumin da ya zagi iyayen shi sabai suka ce zai yi wu yanzu mutum yana da karfin halin da zai kalli iyayen shi ya zage su yace ai idan ka zagi iyayen wani kai ma ya zagi naka shikenan an yi musayi kaga ko wannan ai ana yin sa ko to sai a tuba sannan yace Allah ya tsine ma wanda ya canza iyakan kasa filin ka fuloti bai gama cika fuloti ba sai aka yi maka zanen da gidan da fuloti ne zai dauka sai ka ƙara taki biyu saboda ka samu dan sararawan girman ban daki ko sto ko dakin ka yadda zaka samu yanda kake so wannan ghayyara manaral ard ko filin ka yana da fuska daya ne sai ka murda na wani kamar da naka mai fuska biyu da layi daya ta can kai shaguna ta can kai gate shiga gidanka ghayyara manaral ard duk wanda ya irin wannan ko wani ya sa hannu a takaddan da aka ba mai irin wannan ya goyi baya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu da nasu wannan hadisi haka nan wanda ya boye mai laifi ka san mutum bai da gaskiya ka goyi bayan shi ka boye shi aka cutar da wasu ko kuma mutum ya kirkira a cikin addini tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala to kaga wannan din mai da'awa ya tsira daga wannan ina muka fahimci wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul maida aya ta 88 Allah ta'ala ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'il
lu'inal ladina kafaru min bani isra'il 'ala lisani daud wa 'isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tamu
menene laifin su
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
الله تعالى ce an kan Allah an ci wadanda suka kafirta daga cikin bano Isra'ila akan harshen annabi Dawud da annabi Isa daga cikin abin da ya ja musu la'antan Allah ta'ala ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin barna ba sa mene ba sa hanawa kaga wanda kuma shine aikin ka ko Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi sai ce wadhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga barna minkum daga cikin ku bai ce min ulama'ikum ba bai ce malaman ku ba da yanzu sai ka ji wani ma in ta kai mishi karo sai ce dille bin malamai ne ko ba haka ba ne malaman nan suna kallo ai shi malami wa ma alaika illa albalag malami bayani yake yi amma shi ba mai hukunci ba ne shi yasa duk malamin ma da zai ce a zo ai fito na fito da gwamnati kar ka bi shi ba za ka ci nasara ba Allah bai dora wani bai sa malami a wannan hanyar Allah ya sa malami ne akan yi bayani ya faɗi gaskiya ya faɗi kuskure shi ma bil hikmati wal mau'izati al hasana da mu zo kansa kai shi da hikima da usulubin da wanda kake ma gyara zai san gyara kake so ba barna kake so kai ba mun fahimci wannan ko to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ce ba sa hani akan barna shi yasa Allah malaikin sarki sai ya la'ance su to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga barna daga cikin ku ya tawajja ita kaga zai iya yiwuwa kai rumfan kasuwa kake da shi kai dan kasuwa ne sai yaranka suke coge suke ciwa-ciwa don su tara maka riba mai yawa duk yana faruwa idan su ga za a auna sai su sa hannunsu a cikin loka din maimakon su cire hannunsu su rinka zuba sigar idan hannunsu na ciki aka zuba sigar kaga akalla wani rabin gwangwani yana iya raguwa mai shiga sanda za a gama auna buhu sai kaga an samu raran loka uku loka hudu duk haƙin jama'a ne kila kai mahauci ne kaga naman da ya kamata a yanka ma mutane karfe 8 sai tun karfe 4 asubahi aka tsoma shi a cikin ruwa sai ya kumbura sai ya nauyi kuma da kilo za a auna shi in an zo kilo za a auna yanzu za ka siya nama ne tare da ruwa ba duk ana wannan ko ba a yi kun san fa sai ana su magiyan kan hanya wani shi haka ne mala wani kawai shi so yake a ce muna da azzaluman shugabanni alhalin mu ma ga zalunci a cikin mu gazalinci kwanci a cikinmu kuma shugabannin nan in ma kai kana jin azzalumai ne ai daga cikinmu suke to mu zama mutanen kirki mana ba shi kenan an gama ba amma kai ce matsalar to wannan ɗabi'a ta mutum yana da wani a ƙarƙashin sa ko kana da gidan mai an dauko maka litan nan wanda tanki yana da daukan 33,000 ne ko wani abun nan da yake to sai ka san ka samu short kai kuma baka yadda da kaddara na akwai faduwa a kasuwanci ba sai kaga tun karfe 4 asuba an bude an kwance kan inji ana turbude wannan litan da ke kirga kai in an zo zuba maka gashi yana zuba maka lita 1,350 amma abun da ya shiga tankin ka gauta 270 ba duk sauran an tace sama da shi wannan mummunar dabi'a ce wanda gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina haka dabi'an wasu daga cikin yan kasuwan Madina yake sai Allah ta'ala ya musu guzuri saboda yana kaunar su da rahama ya saukar da wailul lil mutaffifin akan hanyarsa ta zuwa garin Madina na hijira mai Allah ya ce aram
wailul lil mutaffifin
na'am
alladhina idha ihtalu 'alan nas yastawfun
na'am
wa idha kanuhum aw wazanuhum yusirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
الله تعالى يقول ويل للمطففين ويل وسمع لما يتكت واد في نار جهنم ونقري نيني زمن كنسا وانده أكتا نجي عذابا تمو سمم أجل متى جهنم ونقرروني ونراميني وانده قوة جهنم شو وانده باتمن نيني لا عذابا من زمن كنسا wasu malaman suka ce halaka da shiga uku ake nufi kowanne ne da cikin biyun babu dadi Allah ta'ala ce ya tabbata ga al-mutaffifin su wane ne al-mutaffifin sai fassara sa ayan gaba yace alladhina sune wadanda idaktalu 'alan nasi idan su suka je za su aulo a wurin mutane ma'ana resellers ne su za su je wurin mutane su aulo dan su zo su aunar yattawfuna suka nemi sai an cika musu wannan kamar sai kaga mata sun je cin kasuwa kaji tana ni ban san kwanan ka barin auna da nawa matsa gefe in zuba ai dai kana kallo ko ka sa ta ce ban yadda da shi ba ga nawa daga gida auna da nawa in gani ai dai wannan ne na gaskiya yastawfun suna neman sai an cika musu haka kai ma an kaje kamar a sai amma sauki wa idza kaluhum idan su suka zo yanzu su za su aunar wani ya siya a wurin su alkailu shine abin da ake bada shi ta fuskan yawa jama'a ce loka kaza ko buhu kaza awwazanuhum ko su za su yi awu alwaznu shine abin da ake sai da shi ta fuskan nauyin sa jama'a ce kilo kaza da sauransu yukhsiruna sai su tawi alhalin su sun nemi a cika musu sannan su za su siyo sai Allah ta'ala ya daka tsawa ce ala ku saurara ku ci wai mahaukata ne su wanda suke wannan dabi'a ala yadhunnu ulaika su masu wannan mummunan halin wai ba sa tsammanin ne wala ala yadhunnu ulaika annahum mabusun wai ba tunanin akwai ran da zan dawo da sura ya yuli a gabana in su ma in tatse su wai suna wasa da ni ne da makoma da mutane da na azaba ga mai cuta yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to in ma ba su sani ba akwai ran da mutane gaba dayan su za su taru a gaban Allah Ubangijin talikai ko fatan quratan hurla ba ta kalmi ba ta fati tsirara to kaga wannan abu ne da ya kamata mutane su sani dangane da abun da ya shafi wato kubutar dukkan wanda yake da hawa yake kira zuwa ga Allah Allah ta'ala yayi alkawari cewa wanda yake wannan Allah zai kubutar da shi daga azaba daga cikin abun da ke zai kwalaitar da kai ka tashi da tunanin kai ma ya kamata ka rinka kiran mutane zuwa ga Allah ta hanya da damun da Allah ya baka shine addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga dukkan mutumin da ke da awa yake kira zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nazzara Allahu li'an ya Allah ka haskaka mutumin da ko wane ne shi sami'a minna hadithan wanda yaji wani hadisi daga gare mu falqalahu ila man lam yasma'uhu sai ya dauki wannan maganan ya kaita na hadisin nan ya sanar da wanda bai san shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce so da yawa akan samu mai ilimin da bai fahimci abinda yake dauke da shi na ilimi ba amma dai ya haddace sannan kuma akan sami wani wanda ya fahimta amma kuma ya sanar da wani wanda yafi shi fahimta kana iya koyar da dalibi yazo yafi ka karatu Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi kana iya dauko abu ka haddato shi in ka fada sai wani yayi ma bayanin da zaka ga ashe kai baka fahimto abun a daidai ba sai yanzu da aka yi ma bayani sai kaga abun ya fito dan haka wannan matsayi ne mai daraja wanda ya kamata kowa ya siffanta da shi kowa ya jeye nashi akwai siffofin da ake so mai da'awa ya zanto yana da su siffa ce wanda duk musulmi ya cancanci a ce yana da siffa amma duk wanda zai kira mutane zuwa ga Allah to ana tsammanin nashi ya dara da kowa kuma idan ka shiga cikin su yanzu ya nuna darajar ka a wurin Allah kenan tana ƙara sama ba ƙasa take yi ba kaman a bayan da muka faɗa daga cikin abin da ake so in dai za ka kira zuwa ga Allah zanto kana da shi shine zanto kana da ƙarfin alaka da Allah madaukakin sarki baka shirka baka bid'a kana nisantan kaba'ira manyan zulubai ya zanto kana da nafil fili na sallah da nafil fili na sadaka da nafil fili na karatun qur'ani da nafil fili na ambatan Allah domin in kana da wannan to Allah zai soka idan kuma Allah ya soka duk inda za a buga a raya nan za a barka saboda dama kuma duk wanda zai kira zuwa ga Allah sai ya hadu da matsaloli shi yasa Luqman al-Hakim yace ma dansa wasbir ala ma asabaka inna zalika min azm al-umur Imam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab ya fada yace al-ilmu al-amalu bihi ko wa da'watu ilayhi was-sabru ala al-adhafi da hakurin da zaka yi akan cutarwar da za a yi maka idan kana kira mutane zuwa ga Allah kar ku zama irin abokina da na ba ku labari da yayi wata wa'azi ko bata dauka ba yace kawai ga za a ƙara sace ba a haka kaga annabi Yunus alaihi salam lokacin da shi ba ya juya ya nuna kaman ya gaji sai kifi ya hade shi har sai da ta kiran Allah bana da fi zulumati Allah ilaha illa anta har zuwa karshe sannan Allah ya warware masa to ana so in kana da awa ya zanto kana da kusanci da Allah madaukakin sarki ka rinka yawaita azumin alhamis da litini wannan zai karfafe ka saboda kai din yanzu ka tashi daga propertin kanka ka zama propertin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama upgraded kenan ko wannan shine sannan daga cikin abin da ake so mai da'awa ya samu shine zanto yana da karfin alaka da mutane menene karfin alaka da mutane ya zama yana da dabi'u masu kyau a cikin su ya zanto yana da tausayi a cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya idan mutum yana kiran mutane zuwa ga Allah kuma yana gallaza musu bakar magana yana walakanta su yana nuna su ba su isa ba to ba za su karbi sakon shi kuma in ba su amshi sakonka ba kai ne baka ci nasara ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ala ramma fabima rahmatin min Allah
fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
نعم.
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب
a takaice ayan tana nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ka zanto fazzal mai kaushin magana da mutum ya magana ka ce ka ji jahilai ka ga sakarai ka ga wanda bai sani ba ko kana daga ka fada kana raina wani dan kila kana ga Allah ya baka wani kaso na ilimi ko kana da fifiko a kansa ghalidul qalbi da ka zanto mai kaushin zuciya ai musu mutuwa ba za a ganka ba a musu wani abu na farin ciki ba a ganka ba ana musu jaji ba a ga sakonka ba mutane gaba daya ba sa jin wani danshi na rahama a tare da kai lamfadhu min haulika wallahi da sun watse sun kyale kada da'awarka wannan fa na ga ya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to in kana so ka ci nasara a da'awarka ga shawara fa'fu anhu in sun maka ba daidai ba ka yafe musu in sun ma Allah ba daidai ba wastaghfir lahum roƙa musu gafaran Allah fa idza azamta idan ka himmatu za ka yi wani abu fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kar ka ji kuma su za su yi maka Allah ne mai an gane ko shi yasa nurin ma Allah ya ce wa shawurhum fil amr kai shawara da su al amal Allah sallallahu alaihi yana da tasa ra'ayi amma zai ce musu me kuke gani game da kaza kaga suna jin yana tare da su suna jin suna da matsayi a wurin sa to haka ake so mu ma masu kira zuwa ga Allah mu iya tarairayen mutane mu tafi da su kowa ya bada gudunmuwa a irin matakin da Allah ya ije shi a rayuwa. Sannan daga ciki a takaice malamai suka ce ana so ya zamto mutum yana kokarin neman ilimi. Ilimi arziki ne, Allah yana ba kowa iya abin da ya so ya bashi. Duk kokarinka rabanka Allah zai ba. Amma dai din mai neman shi baya asara dan aljanna ne da nassin hadisi, inda ya tsarkake zuciyarsa. Sannan na biyu, in kana kiran mutane zuwa ga Allah kai kokari ya zamto kullum kana kokarin ƙara karatu, ba kawai ka zama shek akara makallabu kai ba. Shikenan yanzu ba maganan karatu, kai ma kana da manya je ka roro a wurin su, je ka samu abin da baka da shi. Kar ka taba yadda ka gaya ma ranka wai yanzu kai ka koshi baka da na gaba da kai, kuskure ne. Wannan ganganci ne. Sannan kuma kar ka gaya ma ranka baka da mafadi. A rayuwa duk wanda ya rasa mafadi to ya rasa alkhairi mai tarin yawa. Shi yasa mutum ya rasa iyaye ake masa jimami. Saboda wani abun duk tsawon wuyar ka ba za ka hango ba, shekaru ke sa a hango su. Haka ne ko? To sannan daga ciki a takaice, yana da muhimmanci duk wanda zai da'awa ya san halin waɗanda yake ma da'awa ya kira su zuwa ga Allah. Idan mutane na shan giya ka zo kana tawazi akan zina, sai su ji ai mu babu da matsala. Ko ba haka bane? Sannan kuma ka gane idan ka zo kila wurin da'awanka, kar ka zo ka ce kawai ka tara kowa bai daya. Akwai wanda ba a gaban jama'a ake masa wa'azi ba, akwai wanda yake da matsayin da ba a gaban mutane ake masa gyara ba. Shugabanni suna ciki, shugabanni suna ciki. Annabi Nuhu alayhi salatu inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, na kira mutane na da rana kuma da dare, ma'ana wanda suke ga magare ayyuhan nasu irin mu, dan an hautir mi an mana bayani daidai ne. Amma wanda yake ulul amri yana cikin manyan mutane, kada ka zo ka dinga fanta shi kana tsintsin kashi ana maka kabbara kana jin ka isa. Wallahi kuskure kake abokina, wallahi ba daidai bane, kuskure ne kwarai da gaske, kuskure ne. Saboda ba zai taba daukan gyara a irin wannan fuskar ba, ba zai fahimce ka da abin da ka zo da shi ba. Kuma duk ran da ya rikide zan maki in ka za ka sha wahala. Ka duba Annabi Musa alaihi salam yanda ya wahala a hannun Fir'auna, ya fi shi gaskiya annabi ne, amma da ke karfin mulki ne a hannunsa ya abin ya kaya. To kuma na biyu, idan aka zo aka rusa abin da kake, kafin ka sake ginawa sai ka maimaita shekarun da kai kana gina na baya, to an yi baya ba zani kenan. Maimakon a ci gaba, yanzu an dawo kuma ana ci baya. A kwanan kuma a ƙarshe, yana da kyau ka gane shiryar mutum ake so ba halakar shi, ko ba haka ba? Wanda ya burge a da'awa shi ne wanda ya canza wani ya zama irin shi, ba wanda ya kori wani ya bai da shi wani abu daban ba. Allah ya ba mu ikon kamantawa. Dan uwa masu albarka, a gurguje abin da ake so mutum ya zamto yana da awa yana da shi, shine juriya da yafiya, hakuri. Allah yana son wannan. Mun faɗa walau kun tafazzal balizal qalbi a baya. Sannan nan uku na kai kusa daga ba, shine ya zamto mutum yana iya aiki da abin da yake faɗa ma mutane masu kyau wanda ya kamata ya aiki da su. Saboda ɗabi'unka suna sa mutane su bi ka fiye da maganganunka a mafi yawan lokaci. Yanda ka mu'amalanci wani, to shi ka yi masa tabban da zai rike ka da alkhairi ko da sharri kenan har abada. Kuma wani bai sai ya ce mishi kai fari ne alhalin yana ganin ka baki bai yadda, ko wani ya ce mai kai baki ne alhalin shi ya san kai fari ne kuma ya yadda. Ina fata muna fahimtar wannan. Kuma wannan fa ya shafi hatta masu koyarwa islamiyyu, su kula da wannan, yana da fuskar fa'ida. Gab da zan zo garin nan, aka ba wani labari na wani yaro dan karami a makaranta ta, wanda ne ta dariya ni kadai har sai da na ba iyali labari. Yaro ne fa dan karami, ina ga bai wuce shekara hudu ba, yaje kawai sai ya ce ma baban shi, mahaifinsa, baba, baban QS ne, yana daga cikin manyan masu abin nan da kasa. Yace dadi, yace da yace wallahi na kosa in girma. Sai yace mai Aliyu ka kosa me yasa? Yace ina so ni gemu irin na Malam Umar. Kun fahimci magana? Sai ya wuce daki, da ya fito sai ya naɗa wandan shi sama, sai ya ce mishi baba me wannan? Ka ji ina tambayar mahaifin. Sai baban shi da bai bashi dariya ce a ni ban sani ba, yace sunna kenan. Yace mai sunna kenan, baka ga wannan Malam Umar haka yake ba? Shine baban ya kira da awa, yace to kai fa ga Aliyu abin da yake cewa. Ya ce ya kosa girbe ya gemu, kuma ni ya ce wa duna ma ya kamata ya zama irin naka. Sai na ce ai sai mun ji to ai haka ko za a yi? Ya ce lalle haka za a yi, zai kira tela. Ya ce lalle Aliyu ya fara wa'azi. Nursery one yake ba? Nursery one. To abinda za ka fahimta yanzu, inda wani mummunan abu Allah ya kyauta ga ina yi ba, kaga da abin da zai tafi kenan kuma kila duk abin da za a ga mai ba zai yadda ba mun yi makaranta da wani kafiri yazo ya tashi cikin dare kwanta mai ihu yace ya gode ma Allah bai neman mata shi ba dan iska bane amma yana shan giya amma da kuma da giya bai da kyau da babana bai sha ba haka yace wai da giya bai da kyau da baban shi bai sha ba SS2 fa lokacin yake fadan wannan to kaga irin wannan yana daga ciki mai da'awa ana son shi da wannan takeicin wa musulmi a gurguje ana son mai da'awa ya zama to yana da istiqama tsayuwa akan abu kada wahala ta saka fara ka daina kada ka gaba amshe ka ba ka ji cewa bai yi ba haka bane amsan mutane ba shine amsan Allah ba idan shi wanda ya saka aikin ya yarda da abin da kake ba ka da matsala duk yanda kuma mutane za su amsa idan shi bai amsa ba matsala tana nan jibge har yanzu ba a yi komai ba daga cikin sa akwai tawadi'u kankan da kai ana son musulmi ya shiga cikin ƴan uwansa musulmai kar ya rinka musu alfahari da girman kai mai da'awa ko shi yafi kowa bukatar wannan fiye da kowa sannan ikhlasi ayi domin Allah in kai kaga mutane sun karba kar ka dauka iyawanka ne in iyawa ne kafin ka fara wani ya ci dubu ya fi ka iyawa ko ba haka bane idan kana jin wayau ne wani sai ya sai da kai kana zaune ya fi ka wayau amma bai samu abin da ka samu Allah da yana nufin ya zabi sautin ka ne ya isar da wani sako da shi ya ga daman haka ya faru kuma da ya so da ba a bakinka za a ji ba to da haka ba buƙatar sai ka yi don abin duniya ko sai ka yi don makamancin wannan sannan a ƙarshe ana buƙatar mai da'awa ya zamto yana kula da hatta jikinsa jiki na abin da ya shafi tsafta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin
ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
الله تعالى يقول كأن آدم كرك آدمكو أما سلاتي أكما واتو خذوا زينتكم عند كل مسجد كرك آدمكو أكو ونمسلاتي أما أنا kar ku rinka bata jikunan ku da wuraren da kuke ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa inna Allah yuhibbu tawwab Allah ta'ala da kansa ma ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin almutatahhirin wanda suke zama cikin tsafta babu datti na najasa a cikin su domin ya zamto suna bauta ma Allah cikin nishadi kuma yanda yake so wa bihadha alqadri kifaya ɗan uwa musulmi wannan shine wani abin da ya sawwaka a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu tsawon rai zuwa gobe sai mu daura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ƴan uwanmu da ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke gida da wanda suke asibitoci wanda suke dauke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya wanda suka haihu Allah ya raya musu abinda suka samu wanda ba su yi aure ba Allah ta'ala ya buɗa musu su samu su yi cikin aminci wanda kuma suka yi auren Allah ya ba su zaman lafiya ya yalwata musu a wurin zamansu da wuraren ayyukansu Allah ka zaunar mana da ƙasarmu lafiya Allah ka yi mu shugabanninmu albarka Allah ka yi mu shugabanninmu ajagoranci a cikin abin da ka ɗaura musu na nauyi Allah ka sa su yi abin da za a ce gara da aka yi haka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya mana gam da kacar Allah ya amsa mana